أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت جاء الله من بنوا دبوايا دي قدر تاوان حدوا أولا ساهية تلحدي أيو منا شاترا جوتنا أكو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1444 wanda haka in ya dace wa 16 ga wata na 10 shekara ta 2022 darasi na 12 a cikin littafin al-arba'un an-nawawiyya insha Allah ta'ala yau za mu tashi hadisi na 19 za mu tashi hadisi na 19 مالك جوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا والله شيني حديث عبد الله بن عباس الله قال الرأي يسوع والله حديث نشا قدوم أبوان ديت ترى يقوم سا يكي بياني أكنسو hatta kai wani daga cikin magabata lokacin da ya karanta wannan hadisin yake cewa adhashani wa kittu atishu yace wannan hadisin ya imautar da ni yake cewa fawa asafa min al-jahl bi hadha al-hadith ya kai ton takaicin jahiltar wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas saboda wannan kaman resume ne yani talkhisi ne na abin da ya shahi rayuwa gaba daya duk mutumin da ya kokarin tabbaka waɗannan abubuwa wallahi shi da duniya assalamu alaikum bai da matsala babu maganar hawan jini babu maganar tabuwa babu maganar shiga cikin wani hali wanda yake na takeici saboda in dai kai ruko da waɗannan abubuwa to kawai an kare insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki ga tarjuma hadisin kamar haka Abdullahi ibn Abbas Allah ya yarda a gare shi yake cewa na kasance khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yauma ina bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kasance akan abu hawa ne yace a wata rana yace ya gulam manzo Allah yake ce ma Abdullahi ibn Abbas ya kai yaro inni uallimuka kalimati ya dan yaro ni zan sanar da kai wasu kalmomi kalmomin su ne kamar haka ihfazillah kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala yahfaza Allah subhanahu wa ta'ala sai kiyaye ka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka yani ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka ihfazillah tajiduhu tujahaka ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala zaka samu ubangiji subhanahu wata'ala ya shige maka gaba a cikin al'amuranka gaba daya duk abinda ka sa Allah a gaba to kai ka riga ka gane in dai ka kiyaye dokokin Allah to kuma Allah zai kiyaye maka abubuwanka gaba daya kamar yadda zamu karin bayani din gaba insha Allah ta'ala wannan hadisi yan uwa mu saurare shi da kyau wannan ni ina farawa da kaina ne kai in zo kan idza sa'alta fas'alillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zaka roka to ka roki Allah subhanahu wata'ala wa idza sta'anta fasta'in billahi haka in zaka nemi tanyo zaka nemi taimako zaka nemi agaji zaka nemi dauki to ka nemi auje Allah subhanahu wata'ala kaga idan ka fahimci wannan zaka bar mutane su huta kai ka huta su huta babu awani yake min kaza sun ki tallafa mun sun ki mun wane ne sun bar ni haka na awala din da ka nemi aucin Allah duk wani wanda kake ganki takama da wani abu ba bashi Allah ya bashi shi ne a cikin azkar inda zaka karanta idan ka wayi gari ai akwai irin wanda fadakarwa da wannan jan hankalin Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika ya ubangiji duk wani abin da ya waye gari a tare da ni na ni'ima ko wani halittanka to daga gare ka ne Allah subhanahu wa ta'ala kenan ka roka wajen shi manzo Allah ya ce wa alam anna al ummata law ijtama'at ka sani cewa inda al ummar duniya za ta haɗu gaba daya rashan ta da amurkan ta da wacece da wacece duk wani wanda ake ga cewa yana da power iya da ƙarfi ala an yanfa'uka bi shay'in akan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wallahi ba sa iya amfanar da kai da komi ba za su iya amfanar da kai ba sai da abinda Allah mai girma da buwaya ya rubuta dama wani dan wani zai samu kaza lokaci kaza a lokaci a kaza kaza su sai dai su zama to a matsayin sababi amma Allah shine mai kadartawa wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in kuma duniyar gaba daya ta hadu akan ta cutar da kai manzo Allah yake cewa lam yadurruka bi shay'in ba za su iya cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka sai da wani abin da Allah ya rubuta akan ka cewa wani dan wani wacce yar wani abu kaza sai ya same ka amma babu mai yi sai Allah ka rike wannan a matsayin aqida ka rike wannan a matsayin kudurin zuci zaka huta wa rayuwarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa rufi'atil aqlam alƙaluban da aka rubuta wannan ƙadaran da shi an daga alƙalamin daga saman littafin da aka yi rubutun sannan kuma wajaffati suhufu takardun da aka yi wannan rubutun na ƙadara akan su kuma sun rige sun bushe al'amari ya riga ya ƙare za mu shi ita ma ƙadara kamar da bayani ya gabata a cikin karatun hadisi na harku hadisin Umar ibn al-Khattab afwan hadisi na biyu hadisin Jibril ba warai mun ji anan cewa kadara tana sakiya ko bata sakiya da dalilan da malume suka kawo mali ce wannan riwaya ce ta Imam Tirmidhi kuma ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa sannan kuma baka nan Imam Tirmidhi ya kara a cikin wani lafazi na daban ba wannan lafazin ba ihfazillah takiya ya Allah tajidhu amamaka zaka samu Allah ya shige maka gaba a cikin al'amuranka gaba daya ta'arraf ila Allah fi ar-rakhai kai kokarin kula da Allah da sanin Allah subhanahu wata'ala a lokacin da kake cikin jin dadi da walwala me zai faru ya'rifuka fi shidda Allah zai sanka yani Allah zai kula da kai a lokacin da ka shiga cikin matsala wa'lam anna ma akhta'aka lam yakul yusibaka sannan ka sani cewa duk abin da ya kuskure maka a rayuwa baka samu ba to wallahi dama bai kasance abin da zaka samu ba kakkata hankalinka dama baka samu shi in duniya za ta haɗu wannan abu za ka same shi sannan yake cewa wa ma asabaka lam yakul yusibaka abinda kuma ka samu wallahi ko duniya ta haɗu baka isa ba ta sanya wannan abin ya kuskure maka abinda ka samu lam yakul yukhdi'aka bi kasantu ba cewa abinda zai kuskure maka in kaga ka samu kawai abinda ake so a ce maka Allah ne in kaga ka rasa Allah ne bai karfa zaka samu wa'lam kuma ka sani anna an-nasr ma'a as-sabr cewa cin nasara yana tare da hakuri dole sai kai hakuri ka jure zaka iya cin nasara duk abinda ka sa a gaba harakan duniyar ne harakan lahirar ne dole sai kai dole sai kai hakuri an yi ta buga fafata sosai a buga a kada ai kaza amma kana na tsaye dole sai an yi hakuri yan uwa bai hakuri mu jure rayuwar mu neme ta da gaske lahiran mu neme ta da gaske sai ka rayu a cikin izza a cikin mutunci ka mutu da imani gobe kiyama ku kasance ku ne ɗan ajin tabarkar Allah a wajen Allah subhanahu wataala kenan wannan kuwa dole sai an yi hakuri har ka zama to insani kasu sannan manzo Allah yake cewa wa annal faraja ma'al kar sannan kuma lalle yayi damuwa lalle yayi damuwa ma'al kar yana tare da damuwa kenan duk lokacin da mutum yake shiga cikin damuwa kenan akwai wani yayi damuwan da zai biyo baya sai dai ka dogara ga Allah subhanahu wataala wa anna ma'al usri yusra sannan kuma a cikin duk abin da yake kumci ne yusran akwai sauki wanda zai biyo bayan shi akwai sauki wanda zai biyo bayan shi saukin nan kuma Allah kadai ya san kohohin da yake da dan ka shiga cikin wata damuwa ilmin tsira kar ka dauki wannan abu a matsayin cewa shikenan rayuwa ta riga ta tsare ka dogara ga Allah subhanahu wataala Allah shi yake tabbatar da samun sauki bayan bawa ya shiga cikin hukuncin da yana tsammahanin da wahala ya iya huta daga cikin wannan yanayi ɗan uwa musulmi wannan hadisi iya daga cikin hadisai da suke suna da girma kwarai da gaske wanda kuma malamai sun yi magana akan su maganganu bangaren da ya shahi sharhi ne bangaren da ya shahi bayani ne da hudu wasu abubuwan da suke da alaka da rayuwar mu na yau da gobe a nan ابن رجب الحنبلي yake cewa qultu yake fadan cewa wannan hadisi ne wanda akwai maqasid yani akwai manhuhi na addinin musulunci da yawa akan su wanda bawa an ya kula su to insha Allah ta'ala zai samu dauki daga Allah subhanahu wataala muhara daga gaba ta farko duk da cewa wadannan gabai muka ce zamu dauke su zamu darasa da yawa akai yana zamu dauki wasu daga cikin su wasu kuma mu bi su sama sai mu ce insha Allah ta'ala gaba ta farko manzo Allah yake cewa ihfazillah ka kiyaye Allah me ake ni da kiyaye Allah ai ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahihi ka kiyaye Allah subhanahu wataala ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye haƙƙin Allah ka kiyaye umurnin Allah ka kiyaye hanin Allah subhanahu wataala wannan shine abin da yake wajibi akan ka yani ka tsaya duk abin da yake Allah ya hana ka dogarin hannuwa abinda akai umarni kai kokarin zawwa da shi gurgudan yanda zaka iya wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ko abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalinmu a cikin wannan hadisi akan mu kula da shi mu kiyaye saba ma Allah subhanahu wataala mu kiyaye duk abinda zai sa mu yi nisa da Allah subhanahu wataala saboda bawa idan ya zamanto ya kiyaye dokokin Allah to wannan mutumin fa huwa minal hafizin li hududillah za a lissafa shi a matsayin waɗanda suka kiyaye dokokin Allah wanda waɗannan mutanen kuma allazina madahahumullah wanda Allah ya yabe su fi kitabi a cikin littafin shi a ina ubangiji subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratu qaf aya ta 32 da 33 yace hadha ma tu'aduna wannan gidan aljanna shine abinda aka yi ta alƙawali li kulli awabin ga dukkan wani bawa wanda yake mai komawa zuwa ga Allah hafizun li kulli awabin hafizin me kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wane ne man khashiyar rahmana bil ghaibi shine mutumin da yake tsoron Allah a fake a cikin abin da yake ba nasarari ba waja'a bi qalbin munib yazo da zuciya mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala anan malamai suke tafsirin kalma ta awabin hafiz inda suka ce ha huna suka ce alhafizu li awamirillahi li kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala dan kwana musulmi dan uwa musulma mu kasance daga cikin waɗannan mutane saboda mu samu wannan daraja su cinye gidan aljanna sannan ko iya daga cikin mafi girman abinda ma yajibu hifzuhu min amrillahi aw min awamirillahi daga cikin dokokin Allah abinda yake wajibin mu kiyaye daga cikin su abba mafi girma akwai as-salatu ita ce sallah ka kiyaye sallah yanzu a yanzun da ake magana ka tambaye kanka kai a ina kai sallah asubuhi kai sallah a cikin jami'i ne ko kuma kai sallah ne a gida ko kuma lallan yanzu ka tashi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla al-fajr fi jama'a wa huwa fi zimmatillah duk wanda ya sallace sallar jami'i sallar asubuhi cikin jama'a wannan mutum yana karkashin alƙawarin Allah subhanahu wataala. Daga kaga iya da muhimmanci ko ba tambaye ai na kai sallah, kula da sallah iya daga cikin mafi girman kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala. Wa qad amara Allah bil muhafazati alaiha, Allah umarni akan cewa mu kiyaye sallah. Allah yake cewa hafizu ala salawati, ku kiyaye sallah, yin ta a lokacinta, yin ta a saman tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafizu ala salawati, sai ce wa salati wusta, da sallah ta tsakiya, ita ce sallar al'asr. Saboda ita sallar al'asr kuma rishin yin ta a cikin jam'i matsalan kamar duk abin da ka tara a rayuwarka, iyalinka ne, dukiyarka, kadarorinka, harkan kasuwanka, harkan aikinka, kamar ka koma gida ka ga cewa komi ya kone, ya lalace, babu komi. Asaran da dan adam yake yi kenan idan ya rasa sallar asubahi a cikin jami'i, afwan, sallar al'asr a cikin jami'i. To kaga ai bala'in ba karami bane ba. Sannan Allah mai girma da buwaya yayi yabo madahal muhafizin alai, duk wanda suke kiyaye sallah Allah yayi yabo na musamman akan su. Allah ce wallazina ma'ala salatihim yuhafizun, su mutanen kirki, mutane na kware, mutanen arziki, mutanen Allah su ne masu kiyaye sallah. Allah ya samu daga cikin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hafaza alaiha kanat lahu inda Allah, kana lahu inda Allah ahdun an yudkhilahu aljanna, duk mutumin da yake kiyaye sallah to iya da alƙawari tsakanin shi da Allah cewa Allah ya sa shi gidan aljanna. Ya salam, kaga wannan duk yana daga cikin ihfazillah, ka kiyaye Allah. Sannan yazo a cikin wani hadisi daban game da abin da ya shafi sallan nan dai, manzo Allah yake cewa man hafaza alaihinna, duk wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyar, kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm alqiyamati, za su kasance mishi burhan, hujja, dalili, za su kasance mishi haske, za su kasance mishi abin samun tsira a gobe kiyama. Wanda kuma ya tozartar da su ha, to wannan mutumin lalle tabbas ya tuzartar da kanshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wani hadisi, la yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min, daga cikin abin da zai kula mu, zai taimaka maka akan kula da sallah, abu na farko akwai kula da alwala, kula da tsarki, kula da kaza. Manzo Allah ce babu mai kula da alwala sai mutumin da yake mai imani ne. Yan uwa musulmi, wannan kaɗan daga cikin dalilan da suke nuni akan cewa kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma wayatadammanu, yana kumsan bayani akan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala da aka ce ihfazillaha, mutum ya kiyaye abinda yake alma'akil wal masharib, abinda zaka ci da abinda zaka sha, ka tabbatar da cewa abu ne wanda addini ya yarda da shi, yani abinda yake halal ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Huraira, Allah ƙara yarda gare shi, man hafiza ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala aljanna. Manzo Allah ya ce duk mutumin da ya kiyaye abin da ke tsakanin muƙamuƙinka guda biyu shine me, shine halshenka. Duk wanda ya kiyaye halshen shi, sannan da abin da ke tsakanin ƙafafuwanka guda biyu shine abin da ya shahi gabanka, ka kiyaye halshenka, bakka ƙarya, annamimanci, gulma, tsegumi, butsurutsuma, yi da mutane kaza kaza da sauransu kalmomi na batsa, zage zage, baka yi da halshenka. Sannan kuma bakka zina, aikata alfahsha baka yi. Manzo Allah ya ce dakhal janna, ka shiga aljanna, ka kare, an kare da izinin Allah. To kaga dole sai an kiyaye wannan duk, ya daga cikin ihfazillah, mutum ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ta hanyar kula da waɗannan abubuwa. Ubangiji subhanahu wataala ya yabi bayi waɗanda suke kiyaye gaban su wanda ba sa zina cin zinci. Dan uwa musulmi, anan waqafatun yasiratun, mu dan tsaya kaɗan mu ma kan mutum, yanda zamu ga ana yanda wasu abubuwar suke da alaka da imma shajja'awa, ba da ƙarfin guyuwa akan abin da ya shafi fasikanci na zinace zinace, ko kuma dora mutane akan hanya, ko kuma nuna musu cewa haka in ba komai bane ba. Idafatan ila zalika, a rika cewa kar ku yi ta'addudu zawjat, kar ku yi aure mata da yawa, amma babu laihi ta'addudu al-ashiqat, kawaye abakkanka ne mata, abakkan lalata ne, kaga mutum iya da wacce da wacce da wacce, amma kuma mata shi aka ce aure ta su waɗancan abakkai ne suke na fasikanci. Wani babban mutum yake hode mu ne lokacin da muna hirar ta'addud da shi, yake ce a shi matar shi daya sannan kuma ba zai ƙara aure ba sannan banda wannan kuma amma trishe a waje wannan kuma yace wani abu ne wanda suna yi la hawla wala quwwata illa billah kaga lalaci yake aikata wanda abun har ya fito mishi a waje zai iya ambatawa ba zai yi aure ba ta hanyar shari'a ya taba abinda ubangiji ne shari'anta mishi akan ya taba amma da yana shirye akan ne abinda yake fasikanci ne lalata ne duk mutumin da zai aikata fasikanci na zina ya sani cewa wannan da zai aikata nan da ita kanwan wani ce yau wani ce uwar wani ce a wata rana sannan kuma lautana cikin famuwa ne yanda ba za ka so a yi da kanwanka ba ba za ka so a yi da yakka ba ba za ka so a yi da mahaifiyarka ba ba za ka so a yi da kazanka ba ba za ka so a yi da matarka ba kar ka yi da na mutane abinda baka so kar ka ba mutane shi za ka samu iya daga cikin abinda kusan kaman ba da ƙarfin gwiwa yake ba da ƙarfin gwiwa na abinda ya shahi surutu da yawa akan karatun mata addini bai hana karatun mata ba amma dai ba a irin wannan tsarin da kuma su a yau ba suke so su rika tura mutane cewa ga tsarin da ake so a yi karatu akwai maganganu da Allah dai subhanahu wataala ruwa asiri da haka duk mutumin da ya kiyaye gaban shi ba a yi ta alfasha Allah ya yabe shi madahal hafizina laha Allah yake cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka fada wa masu imani cewa kowa ya rintsi gare shi ya rike gina kakka kalli abin da Allah subhanahu wataala ya haramta gare ka wa yahfazu furujahum Allah yake ku kare gabanku wannan duka iya daga cikin ma'anar ihfazillah ka duba sallallahu alaihi wasallam yake cewa u'titu jawami al-kalim manzon Allah ya ce an bani kusassun kalmomi dan Allah dan uwa musulmi wannan kalmar ta kawai ya gulam ihfazillah wannan ihfazillah kawai wallahi sai arbuta littafi akan sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal hafizina furujahum wal hafizati dan cikin suratul ahzab innal muslimina wal muslimat yace wal hafizina furujahum wal hafizati wal dhakirina Allah katiran والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما للذكى النمج قومة وانديكيا يقبانش لك أيكة أيكينا الفاشا وانا متمن تبس ديسا من كاريا وبنجد سبحانه وتعالى زي كاريا شبارة كاريا تككبارة كاريا كما الله مشتانا دن غافرة سنكم الله مشتانا دن الله دا وانديكي وقوابا ونشيني قناع الجنة الله سبحانه وتعالى سامد أجي أفرقوا صوت المؤمنون الله كتا قد أفلح المؤمنون sayace alladhina fi salati makhashi'un wannan so kasance ma a cikin sallar su suna da mutsuwa bayan su sai Allah yake cewa walladhina hum li furujihim hafizun wannan so kasance suna kiyaye gaban su ba su aikata aikin da yake na alfashi kaga Allah ya yabe su sai daga cikin magabata Abu Idris al-Khawlani yake cewa awwalu ma wassallahu bihi adam 'inda ihbatihi ila al-ard hifdhu farjihi وقال لا تضعه الا في ثلاث يا daga cikin abin da Allah subhanahu wataala yayi ja hankalin annabi adam alayhi salatu wassalam akan shi a ban kasa anan shine cewa ya kiyaye gaban shi kuma ka duba abubuwa a rika nuna muku hanyoyin da ba za ku dauki juna biyu ba kenan ana nuna cewa wancan al'amarin halal ne kawai ku je ku yi me muke a karantar da mutane tsoron Allah su ji tsoron Allah kar su yi Allah kare mu sannan idan mutun yayi ihfazillah idan ka kiyaye Allah ni Allah zai maka ubangiji shi ma zai kiyaye ka shine abin da manzon Allah ya ambata wa Abdullahi dan Abbas ya ambata wa Abdullahi dan Abbas ubangiji subhanahu wataala yake cewa fazkuru li azkuru ku ambace ni ambace ku kiyaye doka na in kiyaye ihfazillah yahfazuka ka kiyaye Allah Allah ya kiyaye ka sannan kuma in tansurullah ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ko kuka taimakawa addinin Allah kuka taimakawa dokokin Allah to Allah zai taimaka muku dan haka duk mutumin da yayi Allah ya ce ayyai a bari ya bari to wannan mutumin tabbas zai samu kariya daga Allah subhanahu wataala sannan kariya da zai samu daga Allah kala biyu ce abu na farko hifzuhu lahu fi masalih dunyawa Allah zai kare ka cikin duk wasu awwal suke da alaka da abin da ya shahi rayuwarka harakan rayuwarka na duniya Allah zai baka kariya 100% ka hafsihi fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi Allah baka kulawa ya baka kariya a gangan jikinka iyanka iyalinka abinda ya shahi dukiyarka da Allah zai kare ka Allah ce lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah لهم عقبات. عبد الله بن عباس يكي تشوسول الملائكه يحفظونه بامر الله الذي كهو ملائكه سرق بيبيانك سنا كيايك daga dukkan wani abin da zai iya cutar da kai. Yake ce amma huwa malam, yake ce mimma lam yuqaddar fa idza jaa al-qadaru khalla ya bainahu wa bainahu. Wanda duka idan ya zama to ba kadara, in kadara ta zo kuma su kyale ka suma. Kenan dai in ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye ka, zai maka kariya kuma ta musamman. Mujahid ɗaya daga cikin magabata yake cewa ba min abdillahu yake cewa illa lahu malaku yahfazuhu min fi nawmihi wa yaqazatihi min al-jinni wal-insi wal-hawa. Yace babu wani bawa face Allah ya dora wani malaika bawan da yake kulawar dokar Allah. Allah ya dora wani malaika da zai kare ka, yana kiyaye ka halin barcinka, halin kana falke daga dukkan mutane ne aljannu ne kazane kazane. Fa ma min shay'in ya'tihi illa qala wa ra'aka illa shay'an أذن الله فيه فيصيبه. باب وانا أبن نزيزو ساميكا فاتي سي ونن ولا يكون دا إذن الله سنبك كارين ديكا ماتا سيدي أبن دا الله سبحانه وتعالى قدر تأغريك. علي ابن أبي طالب الله قدر تأغريش كيشوا إن مع كل رجل ملكين دكا وانا متوئي أتارد ملا يكون مدابيو سنة كيا يشد دكا وانا أبن نزيزو يتترش وانا دكا ينا مكا مغانا أكن تيوا إرن alherin da zaka samu idan ka kula da dokar Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad da shi da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i sun zo da hadisi daga Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar Allah kada da gare shi yake cewa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ula'i ad-da'awati hina yumsi wa hina yusbih. Dan wa musulmi musaurara da kyau musu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana barin waɗannan kalmomi a duk lokacin da ya wayi gari ko lokacin da ya maraita marici ta zo mishi. Manzon Allah yana faɗin waɗannan kalmomi saboda albarka da alheri da suka kumsa waɗannan kalmomi. Manzon Allah yace Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Ubangiji ina roƙonka lahiya da kariya a nan duniya da gobe kiyama. Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allah ka bani kariya a cikin addini na, a cikin iyali na, a cikin dukiya na. Allahumma astur awrati, Allah ka kare al'aurata, Allah ka suturce ni. Wa amin rawati wa hafizni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uftala min tahti. Zalla na karanta wannan. Allah ka bani kariya daga dama na, hagumki na, gabana, bayana, daga sama na, daga kasa na. Wanda duka manzon Allah yana neman Allah ya kare shi daga haka. Ya cikin kuma azkarus subah da ake karantawa. Da haka ɗan uwa musulmi wajibi ne mu yi kokari matuƙa mu ga cewa mun kiyaye dokar Allah, dokar Allah subhanahu wataala. Saboda kiyaye dokar Allah shine yake gadarwa bawa samun daraja Ubangiji subhanahu wataala ya baka kariya. Man hafiz Allah fi sibahu. Duk wanda kuma matashin da ya kula da Allah a cikin urutiyarka to kai ma hafizahu Allah fi hali kibarihi. Allah zai kula da kai a lokacin da ka lattijanta an tsufa, amma kuma Allah sai baka kulawa. Allah baka kulawa a lokacin da ka tsufa. Allah baka daman more jinka da ganinka da hankalinka da ƙarfinka da zamanto duk a cikin abin da ya kamata ne kake sa su. Yawa wannan shine wanda ita ce gaba ta farko daga cikin gaban da suke magana akan cewa lalle in ka kula da Allah, ka kula da dokar Allah, to Allah subhanahu wataala zai baka kariya ta bangaren Allah ya kula maka da dukkan abin da yake na rayuwarka. Dukiyarka ce, gangan jikinka ne, iyalinka ne, gidanka ne, abubuwanka ne na kasuwanci, aikinka ne, sai Allah baka kulawa. Ana can ana fafatawa akan ka, kai baka ma san me ake ciki ba saboda kana da Ubangiji subhanahu wataala. Da haka man hafizahu Allah min kulli adhan. Wasu daga cikin magabata suke cewa man ittaqallaha faqad hafiza nafsahu. Duk wanda yaji tsoron Allah to kai kaman kanka da kanka ne ka kare, yani ka sama ma kanka kariya. Wa man dayya'a taqwahu, duk wanda kuma ya tozartar da jin tsoron Allah, faqad dayya'a nafsahu, ka wala kanka da kanka. Wallahu al-ghaniyyu anhu, kuma Allah ya wadatu da kai, ko Allah da kai. Dama in kai kanka kama in ko ba kai ba, Allah raka taki gona. kaso na biyu na kulawa da Allah subhanahu wataala zai ba ma bawa a lokacin da bawa ya kasance ya kula da Allah shine hifdullahi lil abdi fi dinihi wa imani. Allah sai kiyaye maka imaninka fi hayatihi, a cikin lokacin da kake rayuwa Allah ya kula maka da imaninka ta hanyar me min ash-shubuhat al-mudilla, shubuhohi daga wane zo ya ce kaza, wane ce zo ya ce kaza, wane ce kaza, wane ce kaza cikin wannan hayaniyar. Amma kuma kai kana nan daren dakan bakka da matsalar komai tsakaninka da Ubangijinka, imaninka ƙarfi yake, har mamaki kake cewa mutanen nan ya akai abu kaza duk da cewa gashi nan abu ne wanda yake ya hoto hili, amma su wane sun kasa gane. Don haka kamar Allah subhanahu wataala godiya, ni'ima ce Allah ya jaddada a kanka. Lalle tabbas duk wanda ya kiyaye dokan Allah subhanahu wataala, to Ubangiji subhanahu wataala zai kula da wannan bawa ta hanyar da ya shahi kulawa da kare mishi abin da yake addini shi. Wannan kware da gaskiya da muhimmanci mu fahimci haka. Sannan ba haka nan kuma yana daga cikin abin da yake da alaka da ita wannan gaba ta biyu, maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda cewa lalle imani shine abin da yake wajibi a kiyaye. Daga ko bulaguro zaka yi, idan da zaka faɗa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa zaka yi bulaguro, ko kuma ladabin da manzon Allah ya karantar da mu a bangaren da ya shahi yin bulaguro, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu cewa duk dan uwanka idan ya tashi yin bulaguro sai ka ce mishi astaudi'u Allah dinaka wa amanaka, ina ba ma Allah subhanahu wataala amanan addininka da abin da ya shahi rayuwarka da ƙarshen al'amarinka. Wasu daga cikin magabata suke cewa lalle dukkan mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar kai zaka yi, bari zaka bari, to ka tabbatar da cewa lalle Ubangiji subhanahu wataala zai shige maka al'amuranka gaba ɗaya. Don haka rayuwarka ba ka jin wani takura, ba ka jin wata matsala, saboda kana samun kariya daga Ubangiji subhanahu wataala. Wannan shine ma'anar gaba ta farko, ihfazillaha yahfazuka, ka kiyaye dokar Allah subhanahu wataala, to Allah mai girma da baya sai ya kiyaye ka. Yana wajibinmu ne mazan mu da matan mu kiyaye haka. Sannan gaba ta gaba manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa in zaka roƙa ka roƙi Allah. Ɗan uwa musulmi ba a roƙo kowa sai Allah, abinda an san babu wanda yake iya shi sai Allah. Kuma ibtida'an duk abinda zaka yi na roƙo, to ka roƙi Allah. Duk dan adam da kaga iya da wani abu sababi ne, in ka roƙi Allah in ya baka, to wallahi wannan mutumin kana zaune zai zo da maka. Ko kuma sa'ayin da zaka yi, ba zaka yi sa'ayi wanda yake na banza ba, zaka Allah subhanahu wataala ya shiga cikin al'amuranka. Dan haka ɗan uwa musulmi, wannan iya da muhimmanci ƙwarai da gaske. Idan za mu roƙa, mu roƙi Allah, ko ba a roƙo kowa sai Allah subhanahu wataala. Sannan wa idza sta'anta fasta'in billah, haka manzon Allah yake cewa idan zaka nemi tanyo da taimako, to ka nemi a wajen Allah subhanahu wataala. Shi yasa a cikin sallah kullum lokaci muke maimaita cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Ubangiji iyyaka na'budu, Allah kai muke bautawa, wa iyyaka nasta'in, ya Ubangiji kuma a wajenka muke neman tanyo da taimako da agaji da dauki. Dan haka wannan iya da muhimmanci ƙwarai da gaske. Mutum mai imani ne kula da haka, saboda haka zai gyara maka imanin. Wa idza sta'anta fasta'in billah, manzon Allah yace wa'lam, ka sani, annal ummata law ijtama'a, a ce duniya gaba ɗayanta ta haɗu kwanta da ƙwarƙwata akan cewa za ta amfanar da kai da wani abu, wallahi ba za ta iya amfanar da kai da komai ba. Duk abin da kaga ka samu cewa na amfani, to Allah ya kadarta cewa kai wane ɗan wane, ke wacce ƴar wane, abin nan kaza sai ka same shi. In ba haka ba, wallahi babu wani mutumin da zai iya amfanar da kai da wani abin da Allah subhanahu wataala bai kadarta wani abin zai same ka ba. Ka riƙe wannan abin a cikin zuciyarka, ka riƙe kwana da shi, kana tashi da shi, in ka samu Allah ne, in ba ka samu ba Allah ne. Sannan bayan shi manzon Allah yake cewa ka sani kuma, wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in, a ce duniya gaba ɗaya ta haɗu akan ta cutar da kai, wallahi ba za ta iya. Ka ɗauki misalin musulunci a yau kawai. Musulunci da musulmai babu wani sa'ayi, babu wani kai kawo da maƙiya addini ba sa yi don su ga cewa sun ga bayanmu. Amma haka ya yi, wallahi bai yi ba. Yanda ka san ana kamar shibka ce ake ƙara mata taki, kullum gaba muke. Mu ne addinin da yake mamayen al'umma kowane lokaci. Kuma mu ne addinin da in ka tsaya ka yi shi da kyau za ka samu nutsuwa. Za ka rayu salim alim, baka da matsala tsakaninka da ubangijinka subhanahu wataala wannan iya da muhimmanci kwarai da gaske da mai sahaka to daga kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadakar da mu cewa wa'lam ka sani cewa inda duniya za ta hadu ba za ta iya amfanar da kai ba inda duniya za ta hadu ba za ta iya cutar da kai ba abinda ka samu Allah ne baka abinda kai ka rasa Allah ne bai baka ba ka daga hannu ka roki ubangiji ka tashi ka dauki sababin da ya kamata sannan ba haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ka sani rufi'atil aqlam wa jaffatish suhuf waɗannan bayanan da ake maka alƙaluman da aka rubuta wannan sun dauke su kuma takarrun sun bushe to sai dai anan ubangiji subhanahu wataala yana cewa yusabbitu Allah yana cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab Allah mai girma da buwaya yana kuyi abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama kuma girgamin littafin yana wajen shi dakan kana iya daga hannu ka roki Allah idan Allah ba kadarta ba zan samu ka Allah ya kadarta ba in samu ka sannan a wannan riwaya kenan ko sannan wata riwaya ta da Imam Tirmidhi dai yake cewa ka kiyaye Allah zaka samu Allah ya shige maka gaba a cikin al'amuranka gaba daya kai kokarin biyayya ga Allah subhanahu wataala a cikin abin da lokacin da kake cikin walwala da jin daɗi a wanda da yawa anan ma ana samun matsala sai ga mutum yana cikin wadata da jin daɗi da kaza da kaza amma ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da Allah kawai dan duniya ne shi a rika wani addini kaza kai kamar an takura wa mutane adam muna da irin waɗannan matsaloli a lokacin da yake aike shi na bariki a lokacin da yake cikin kasancewar shi alhaji na kirki za ka cewa in bai hankali ba hoda yake da addini duk abin da ke addini ne bayya su a barka ma magana addini yayi su haka nan kawai a cikin ka tsaya kama kanka dukiya mulki daukaka shahara wane ne hayaniya din na duniya wasu abubuwa ne wanda anan ka same su ko ba su ba su zaki mukayin da kazo ba komi hannu rabbana haka za ka koma wa Allah baka Allah yake ambata ta wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka ila sik ayaniya ce kawai ka tara kaza a kwanta ɗinka kaza akwai kaza ka tara kadarori kaza gidaje kaza wane ne kaza motoci kaza duka banza ba kama kanka wani aiki alheri mota nawa ka saya don a rika zuwa wa'azi masallaci nawa ka gina kana da makarantar da ake karantar da ɗiyan musulmi karatu ko kuma sunan kawai kai alhaji wane shikenan ka mallaki kaza sunan hajjiyar wace wata hajjiya wace kin mallaki kaza ka zo ka rike lambobin banza kana lissafin banza kana ba kanka wahala akan abin da ba dawama zai ana cikin haka sai a cika mutu baka tsara ba yanzu ji ake ba da labarin wani ɗan'uwa ana ta kaisa da shi kaza hawa mota yake da wahala Allah subhanahu wataala ya mushtika iya rayuwar kenan ko ba a ci a gangance shi ne ko kaza a lokacin da ya yi kuma kai ma hajiya haka ne kai ma alhaji haka ne kai ma kadir kaza da kake gaciya ka kai matsayi kaza wallahi haka take mutuwa dan za ta zo da tsaron da wane ne ana ta jaraba a kanka ana kaiwa ana kawowa dan sai zo ta dauki ka sai har kan sarkokin shikenan sai ka tsara mini zai a wanke ka ya zai a maka sallah a ji abin ne ka a zo a shiga rako kike ni kama kanka ta'arraf ila Allah fi ar-raha ka san Allah a lokacin da kake cikin wada lokacin da kake cikin kuruciya matashi ne kai ka tsaya kama Allah kai biyayya ga Allah kai da'a ga Allah ka bi dokokin Allah Allah subhanahu wataala zai kula da kai a lokacin da kake cikin matsala amma ka in ka zamanto daga cikin mutanen da nasullah farasiya sun mance da Allah sun mance da dokokin Allah ba ruwan su da Allah bussa su ma a ce Allah wannan mutanen ba akwai su da yawa suna nan billahi lazi wani mutum musulmi yana rayuwa duk wani arzikin da kake takama da shi kake kafafa da shi arzikin Allah amma bayyar su ce Allah to in ba a ce Allah ba wa za a ce idan ba a ce ba manzon Allah wa za a ce kama kanka adalci kama kanka karatu ta nusu duniya kayan banza ne kan ka zo nawa suka zo ina suke yau kan kai mulki nawa suka yi ina suke yau kan kai kudi mutane nawa suka yi kudi ina suke yau kan kai aikin gwamnati nawa suka yi ina suke yau wasu suna raye amma kai ka ce dade ba su bane ba wasu kuma su ma sun rage sun ma bar duniya an kare wannan ita ce duniya wajibin mutum mai imani ne ya ma kanshi kahin damar da kake da takurce maka Allah subhanahu wataala ya rahama da sirri amma musulmi bai hakuri kada wannan hadisin yana da tsawo sosai kuma ya kunshi abubuwa ne wanda suna da muhimmanci gurai dan haka in ka san Allah ka kula da Allah a cikin uluciyarka a cikin wadatanka a cikin mulkinka to lokacin da bakka da mulki lokacin da bakka da wadata lokacin da bakka da ƙarfi lokacin da ƙarfinka ya ƙare to Allah kuma zai ba ka kulawa kuma kana kon Allah kai tsaye daga kai addu'a mala'iku suna jin sautin addu'a za su ce kai wannan wani sauti ne sananne a ce wannan ai muryar wani ai wannan muryar wacce ce sai su roƙa maka Allah kai ma akan Allah ya biya maka bukatarka wace riba ta kai wannan riba amma duka ana abubuwa ba ma kulawa da su idan kuma baka san Allah ana ta haƙoƙi yanzu ku ɗan duniya ana cin duniya ana ta cin duniya da sun ke idan kuma ba da mamata ke jahilin gida ne duniya jahilin gida ne ba na wasa kana cikin cin ta tsinken nan sai ta tsinke in ta tsinke kawai wai Allah subhanahu wataala kuma Allah sai ya mu'amalance ka irin mu'amalar da kai a gare shi a lokacin da kake cikin wadata ba makamanci Allah ba Allah shi ma yayin baka ba ruwan Allah to sai wani bala'i kai wannan bala'i wace musiba ta kai wannan musiba ka rika tana inda za a je a gurin ka ka rika tana ramin da za a saka ka rika tana cewa duk abin da kake da shi banza ne in dai ba abin da zai gyara maka wannan kunci da kake mai ya laita qaumi ya Allah shirye mu gaba daya san Allah a cikin wadata da shin dadi Allah sai yanzu misali kasashe da muke rayuwa a cikin kasashen namu duk abin da ya faru duk abin da yazo na ba dadi sai ta ce ai adda ai adda ai adda a sa malume su ta adda malume su adda abin da yake amma kai ma kai adda kai ma manci ba hunda ka daga cikin sannan ko abin da kake na ba daidai ba kabari kai baka san musiba tana zauwa ne a dalilin sabon Allah subhanahu wataala da ake yi kuma asabakum min musibatin Allah ta fa bima kasabta yidikum abinda hannayenka suka tsoro murta suka aikata waya ga mutum wai shi a matsayin shi shugaba ko shugabane ne shi bayyana niyyar ya wasa abin da yake na ba daidai ba amma ya ta adda to ko an yi adda in bubar abin da yake na ba daidai Allah ba sauraron wasu ne ku bar abin da kuke nema daidai ba ku faki ba kar mu rika rayuwa ya zamanto irin waɗanda Allah yake bada labari a cikin Qur'ani suke kafure ne ma a ce sun yi musanin wa salon da ya kamata a bi a roƙi Allah fa idza raki fi kulli da'u Allah fa yusina lahu ad-din suna tsantsan dan da bauta zuwa ga Allah kowa ya bar abin da yake nema daidai duk a zama mutanen kirki har sai lokacin da abubuwan suka daidai tukunna sai su shiga hayaniya su tawa mu matsalan ba yau kowane lokaci a cikin jin dadin sabon Allah a cikin wahalar sabon Allah kun mu da wani lokaci wajibi ne a mataki na gwamnati mutane su tsaya su abin da ya kamata su dora talakawa akan yanayin da za su san su suwa ne ne ko me ya kamata su amma wani sabon sarauniyan kyau wani harakan balu wani kokowa kawai shirme kawai abinda babu wani amfanin duniya ba wallahi rati wani wani ya taya wani kasa waje yayi gudu har a ce wai shugaban kasa ya kiraye shi wai yana mai barka barkan da dukkan abubuwan kirki na a bar ma harakan addini in ma addini ne ba a so a hire shi harakan da ya shahi rayuwa duniya ku kai matakin da za ku kirkirin abubuwa kuna kere-kere ana kaza ana kaza ana gayyatar manya-manyan taro da ake na duniya wajen baje kolin fasaha irin ta zamani duk da kuwa wannan ba sai gudu ba ne sai gudu sai mu mutu da gudu kawai waɗannan abubuwa wajibi ne mutane su san Allah haka zaka samu a ƙauyuka aka yi noma yanzu an yi noma an kare Allah sa aka samu amfani ga ta abubuwan mala a kirayo dan gambara kaza a kirayo dan goge kaza a kirawa ne haka ta huka ba a kulawa da abin da ya shafi Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah shirye mu haka mu san da Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokin Allah mai girma da buwaya a cikin lokacin da muke cikin jin dadi Allah subhanahu wa ta'ala zai san zai kula da mu a lokacin da muka shiga cikin matsala sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'lam annama akhtaka lam yakun musiba ka sani cewa abinda kaga ya kuskure maka baka same shi ba a cikin rayuwa wannan abin dama bai kasance zai same ka ba dan ka kada hankalinka duk abinda kaga baka samu ba to Allah bai kada sallaka sanan ko ma asabaka lam yakun liyakhdiaka duk abinda kaga ka samu ko dama bai kasance zai kuskure maka manzo Allah yake wa'lam ka sani annan nasr ma as-sabr ba yanda za ka cimma burinka a rayuwa Allah sai ka haɗu dole sai ka sai na hakuri wannan dole bautawa Allah yana buƙatar hakuri wani abin da ka sani yana buƙatar hakuri sannan bayan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa annal faraja ma'al karb haka kuma yayi dukkan wata damuwa da mutum yake ciki to akwai yayewa tare da ita yayi wanda zai biyo baya shine a lokacin da mutum ya dukufe kuma ga Allah subhanahu wataala sai ga abin kaman aiwa wani abin da kake gane shi a matsayin abin da ya buwaye ka sai da kaman ba ta tsaye shi ya Allah wannan kuma da yawa akwai musallai da iso shi akan haka sannan abu na ƙarshe manzo Allah yake cewa wa anna ma al-usri yusra ka sani cewa lalle tare da al-usr tare da kunci akwai yusran akwai sauki wanda zai biyo baya kaga al-usr anan yazo da ma'rifa shi kuma yusr din sai aka bar shi na kira saboda hanyoyin da yawa kuma usul din kai yanzu ai ka san shi kana cikin damuwa kaza to halas yanzu in aka zo warwaran kuma wanda gaskiya uwa yake cewa ka duba ga yanda ita kalma ta yusur din sai ta zo a dakira ita kuma shakundun ce kenan hanyoyin da yawa akwai yusur bangare kaza akwai yusur bangare kaza sauki bangare kaza sauki bangare kaza da ka dan uwa musulmi kai kokari mu ruko da wannan hadisi kware da gaskiya abu ne wanda yake zai taimaka mana a cikin rayuwarmu saboda wannan hadisi wallahi duk wanda ya dauke shi aiki da shi wannan mutumin da shi da rayuwa wallahi tabbas zai yi rayuwa na tacciya a nan gidan duniya sannan kuma gobe kiyama zai kasance daga cikin ajin tabarkal Allah subhanahu wataala fatamu Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki dan uwa da suka bibe mutun daga farkon wannan karatu har zuwa ƙarshe irin su Abdul Wahab Tunga yawa kuma ina ga wani Adamu Sandaku sannan kuma da saura daga cikin uwa dai daban-daban wanda suna da yawa Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ya ba mu dacewa mu sa juna mu gaba daya cikin addu'o'in fatan alheri Allah biya mana buƙatunmu Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa ya mana tawfiki duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله